Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu saurare, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Babban bankin Najeriya ya ayyana ranar 1 ga watan Oktoba a matsayin ranar fara amfani da tsarin kuɗin intanet na e-naira. Ko yaya wannan tsari yake, kuma yaya za a yi hada-hada da shi? Batun da za mu duba kenan a cikin shirin. Kuɗin intanet dai ba sabon abu bane a wurin matasa da masu kai kawo a kafar intanet a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai dai kuma yanayin da matasan na Najeriya, kamar takwarorinsu na sauran sassan duniya, suka fara nisa da ƙwarewa a harkar. Sai kawai babban bankin Najeriya CBN ya haramta wa bankuna mu'amala da shi a kwanakin baya, saboda a cewar shi yanayin kuɗin na rashin tabbas. Hakan ya sa matasan da abin ya shafa sukar babban bankin a shafukan sada zumunta. Duba da wannan sabon tsari da CBN ke niyyar fitowa da shi, a iya cewa mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi kenan. Domin sanin yaya wannan tsari yake, na tattauna da mataimakin editan shafukan kasuwanci na jaridar Daily Trust, Sunday Ugo. Ga kuma abin da ya shaida mun.
So kuɗin intanet ɗin ba wani yawan bambanci take da shi da asalin kuɗin da muke amfani da ita ba. Bambanci kawai shi ne a kan waya ne za ka rika amfani da kuɗin intanet ɗin. Maimakon a ce ka je kasuwa za ka caɓanye ka je da kuɗi da zunzurutun kuɗi a hannu kamar nan ka samu daman siya abubuwa da wannan kuɗin intanet ɗin kana iya zama ko ina kake a duniya ka tura wani kuɗi ko kuma ka siya wani abu a tura ma inda kake so din ba tare da wani sai ka mika zunzurutun kuɗi a hannu.
To a kwanakin baya ai babban bankin Najeriya ya ce bai yadda da irin wannan kuɗin na intanet wadda yake a mafiya aksarin shi zaka ga waɗanda suke ƙasashen waje su ne suke da wannan kuɗi ba. Sai suka ce ba a yadda da wannan kuɗin ba Najeriya ba za a iya yin amfani da shi ba. To yanzu kuma gashi sun zo sun ce su ma sun amince har an yi namu na Najeriya. Me yasa aka yi haka?
To in ka tuna abin da yasa suka ce ba su yadda din ba ai dalili ɗaya ne. Shi ne ba san wake ba da wannan yawancin da muke ga mutane suke amfani da su a kan intanet ɗin ba. Matsalar shi ne in ka yi amfani da wancan ɗin aka samu matsala wa za ka rike. Wata doka za ka nemi refund inda ake cewa a turanci.
Shi ne za ka ce a dawo maka da kuɗinka kenan.
A dawo maka da kuɗinka. Baka san wa za ka rike ba wani address ɗin ofishin suka sani ba san inda suke zama suke wannan abubuwan ba. Daɗin wannan shi ne kamar inda ake da naira ta wata kowane ƙasa a duniya, kuɗin kowane ƙasa a duniya ana da dala a 'yan Amerika, 'yan Ingila suna amfani da pounds, 'yan Europe suna amfani da euro, haka ake da naira, haka ake da wannan kuɗin intanet. Ita ma asalin sunanta e-naira ce. Naira ne amma ta intanet. Kuma an san wanda ya bada wannan kuɗin, an san dokan da take bayan wannan kuɗin, kuma in kana amfani da shi aka samu matsala ka san wa za ka kai wa ƙara. Shi ne bambancin kawai.
To wannan kuɗin kana ganin ci gaba ne aka samu a harkokin tattalin arzikin Najeriya ko kuma dai yaya ne?
Gaskiya ci gaba ne. In ka ga yanayin yaranmu da matasa rayuwansu ba ɗaya bane da namu tun da aka samu wannan ci gabar intanet ɗin. Su ba dai dane su ba a ce su tashi a ce zaka ce dani sai lallai ka je kasuwa da kanka ko kuma kana neman kai wani abu ne lallai ka je da zunzurutun kuɗi a juhu. Su suna so ne da daman intanet ɗin da laptop ɗinsu ko kuma a kan wayarsu su zauna su duba intanet su ga abin da suke so su kuma cire kuɗi daga wannan kuɗin intanet ɗin nasu su biya wa wannan abubuwan a kawo musu inda suke zama inda suke a zaune. So kaga wannan cigaba ne ya rage azadan da ake samu wajen tafi barin inda kake ka je wani waje, ya rage lokacin da ake ɓatawa wajen zuwa kasuwa a dawo ko kuma a je neman wani abu. Duk wannan abubuwan ya rage su zuwa duk maganan da duk lokacin da muka so mu wannan magana kana neman ka siya mota daga America ko kuma kana Kebbi zaka siya kaya a Lagos ko kuma kana Sokoto zaka siya wani abu daga Onitsha. Bai wuci minti ɗaya biyu uku ba kun gama wannan cinikin ka biya su kuɗinsu sun tura ma kayanka ba lallai sai ka bayar da kake ka je inda suke zama ka je kai wannan kun je ko kuma ka shiga banki ka je ka kwaso kuɗi ka tura musu kafin su yarda da wannan wannan transaction din ba so shine bambanci kai shi yasa muke ganin sa kamar ci gaba ne abin da ya kamata anda muna ma saurin abin nan ya kamata a ce mun soma wannan step din tun wani shekara uku ma da ya wuce domin yanzu inda muke magana wajen bankuna 90 da wani abu a duniya sun soma irin wannan kuɗin internet din
to amma misali ka san waɗanda ake yi din zaka samu a ce idan yau na siye shi akan naira 10 ne zuwa gobe za a ce tunda wani abu ne a hoton wani abu ne ake nunawa kawai ai kamar dan tagulla haka ko wani azurfa a nuna a ce ka saya to shi ma wannan din wani abu ne za a siya wanda za a iya cewa na zan iya sayarwa na ci riba ko kuma a'a kawai wannan kuɗi ne za a in ka saya yana nan yanda yake
a'a wannan bambanci wani bambancin kuma kenan da wancan da suka ce ba sa saudin kenan ba za a in ka siya kaman kuɗi ne kake rike da shi a hannunka value din da kake da shi lokacin da ka siya haka zai zauna abin da yasa ba sa son wancan din ya zama abin da ake kamar caca ake yi ka siya yau gobe kila kuɗin za ta karu value din za ta karu sai ka sanda abin da yasa suke irin wannan abubuwan ba wanda ya san wake bada kuɗin ba wanda ya san guda nawa zai bada ba wanda ya san guda nawa za su ragu shi yasa ka ga value din ba ta zama waje ɗaya amma na CBN din ai ba karuwa kake yi ba ko nawa kake so inda ake da kuɗi inda kake da nayaranka idan ka bada haka zaka samu wannan value din
to a kamar ajiya ne kenan kuma za a iya amfani da shi wurin kasuwanci kamar yadda ka faɗa
Sunday Ugo mataimakin shafukan kasuwanci na jaridar Daily Trust to wai ta waɗannan hanyoyi wannan sabon tsari zai shafi harkar kasuwanci a Najeriya abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da Malam Kasim Garba Kurfi masani kuma mai sharhi akan tattalin arziki
to na farko dai bai iya hana amfani da waɗannan saboda kuɗaɗe ne waɗanda suke sun shahara a duniya kuma yanzu duniya tana amfani da su amma dai yana sanya kishiyar wannan shine ya kawo shi na naira to kuma ya gane kuɗin nan in yayi shi kuɗin internet na naira tasirin shi zai yi daidai da mu'amalar da kamfunan da suke Najeriya wanda za su mu'amala da su domin muddin ba samu kamfunan da za su mu'amala da su ba zai tasiri ba sannan kuma idan yana son duniya ta amshe shi kamar yadda ta amshi sauran kuɗaɗen internet to dole ya tabbatar da shi ma ya saka mai mara kamar yadda sauran kuɗaɗe suke kowa yana yin yadda ya ga dama kuma babu wani ka'ida domin waɗannan kuɗaɗe ne waɗanda ba su da ka'ida duk duniya ta san haka
wato in ka ce ba su da ka'ida me kake nufi da hakan
wato babu wanda ke ja masa linzami yanzu yau naira sai kika ta sama ko ta yi ƙasa saboda ga matakin da gwamnatin tarayya central bank suka dauka so su bitcoin babu wata ƙasa duniya da za ta iya ja masa wata ƙasa tana iya cewa kada yi amfani da shi kamar kwanan baya da ƙasar China ta ce kada yi amfani da shi farashin shi ya zauko amma bayan kwana ɗaya biyu kawai sai ya sama so kin ga babu wata ƙasa da ta isa mai linjami
to ba ƙasar Najeriya ta yi wannan hurumin cewa kada a ringa amfani da shi ba
ai wannan hurumin da ta yi ba inda ya je masu amfani da shi suna amfani da shi a yanzu maganar da nake gaya maki akwai miliyoyin 'yan Najeriya waɗanda suke wannan harkar kuma ba kai saka ana su ba saboda kuɗin su ne
to ka ce kamfanoni ne za su amfana da wannan kuɗin internet din ko sauran 'yan ƙasa ma za su iya amfana da shi
kamar yanzu misali kamfanin MTN ko Airtel suka ce za su amfani shi idan kika samu kamar kamfani kamar yanzu na Hilton Hotel ko Sheraton suka ce su sun yadda ka saye kai amfani da waɗannan to mutane za su ta amfani da shi ai dama amfanin kuɗi ya zama na zaka iya saye ka sayar amma duk lokacin da aka ce maka kuɗi babu wanda zai amfani da shi to ai shine babu matsala
na'am kwanakin baya ma mun ji wata makaranta a Kano cewa za a iya biyan kuɗin makarantar yara da shi wannan kuɗin internet din kuma ba zai zama da matsala ba ko wanda ba su iya amfani da shi kuma fa
to ai wannan duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake cewa idan su Najeriya za su yi wannan kuɗin internet dole su tabbatar da cewa sun samu mutanen da za su karɓe shi su yadda da shi muddin kuma aka samu wanda za su yadda da shi to zai nasara zai tasiri amma da an ce babu wanda zai yadda da shi to gwamnati tarayya ai ita ba za ta iya sa mutane su amsha abin ba kuma yi musu tasiri
ba za ta iya sawa ba
ba za ta iya sa ba to kayan abu ne kana so ka saya to abin da zaka saya din nan tasirin shi sai in mutane sun yadda da shi yau in kina da kuɗi aka ce ba mai amsa wannan kuɗin naki kin ga bai da tasiri amma in kina da kuɗi sai ya ce kawo ni zan iya saida maka kaza kuma zan amfani da shi shikenan sai ta tasiri ai da mutanen mu da wuri suke amfani da shi saboda mutane sun yarda da shi kuma yana tasiri to haka wannan kuɗin internet idan an yi internet na naira muddin hotel asibitoci makarantu suka ce sun yarda da shi zaka iya biya shikenan zai yi tasiri
Malam Kasim Garba Kurfi masani kuma mai sharhi akan tattalin arziki muna tafa da ra'ayin wani matashi da ya saba harkar kuɗi ta internet da aka fi sani da cryptocurrency amma sai mun dan karbi wannan sakonni
Al'ummar Najeriya albishirinku gafa dama ta samu sashin yada labarai ta internet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta ƴaƴanku baki daya ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta internet a shafin mu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin mu na sada zumunta na muhawara a facebook.com/aminiatrust da twitter.com/aminiatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google Podcast da Apple Podcast da kuma TuneIn Radio shirin daga Laraba madubin al'umma
To madalla kuna tare ne da sashen yada labarai ta internet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya.dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio Kano kuma kuna iya samun shirin a shafukan mu na sada zumunta wato facebook.com/aminiatrust da twitter.com/aminiatrust Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan sabon tsarin kuɗin intanet da Babban Bankin Najeriya ya ayyana farawa ranar 1 ga watan Oktoba. Na tambayi Yusha'u Musa Abdullahi, wani matashi mai hada-hadar kuɗin intanet, yadda ya ji bayan samun wannan labari cewa Babban Bankin Najeriya na shirin samar da kuɗin intanet.
A gaskiya ni a matsayina wanda yake dan taba harkar abin da ya shafi cryptocurrency da sauran da hada-hada a yanar gizo internet wani lokaci siyan abu da siyarwa so tari mutum ya kan buƙaci sai ya canza naira zuwa dala domin yayi wasu abubuwa amma kuma da na samu labarin nan kan cewa babban bankin Najeriya zai fito da tsari da za a maida naira ko kuma za a fito da wani tsari da naira za ta kasance akwai e-naira bi ma'ana ta harkar internet so na ji daɗi sosai da sosai saboda abu ne wanda a tunanina zai taimaka wajen yin waɗannan hada-hadar kuɗin ba tare da mutum ya sha wahala wajen canza naira zuwa dala ba ko kuma canjin naira zuwa wasu kuɗi kafin ka samu dama ka sai wani abu a internet misali ko da cryptocurrency ne in mutum zai siya wani lokaci sai ya canza dala ya sannan yayi swiping din ta amma idan har wannan tsari da babban banki suka fito da shi ya samu karbuwa a duniya baki daya to ina tunanin zai sauƙaƙa mana sosai wajen siyan irin waɗannan kuɗi wanda ake ce musu cryptocurrency na yanar gizo.
Yusha'u Abdullahi Musa matashi mai hada-hadar kuɗin internet. To madalla da fatan Allah ya sa wannan tsari ya amfanar da ƙasa baki ɗaya. Duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa a cikin shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aikina Bilkisu Ahmad da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.